أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا بقي جوتن الربيع الثاني وطنا كُبَّ أَجِيرٌ وَطَنِّ مُسْلِمٍ شِهِجِرًا مَنْ زَعَنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na imam ahmad ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala karatun mu da ya gabata mun tsaya akan hadisi na hudu hadisin da ya karantar da mu hukuncin ruwa idan ɗaya daga cikin kalolin shi uku ɗaya daga cikin sufofin shi guda uku sun canza. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na biyar. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabasa wa fi lafzi lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wa Ibn Hibban. وعن عبد الله بن عمر عن كربو دغا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يردن الله تثبت اغريس قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا امنشن الله سن تثبت اغريس ياتي اذا كان الماء قلتين idan ruwa ya kasance randa biyu lam yahmil al-khabatha baya daukar najasa wa fi lafzin awani lafzi lam yanjus baya najasa akhrajahu al-arba'atu ne suka fitar da shi wa sahahahu ibnu khuzaimah ya inganta shi wal hakim da hakim wa ibnu hibban. Wannan hadisin abdullahi dan umar وعن عبد الله ابن عمر حديث عبد الله بن عمر صحابي ني مي جرما ابو عبد الرحمن يردن الله تثبت ا غريشي yana cikin manyan sahabbai a bangaren ilimi da addini, amma bangaren shekaru kuma yana cikin yara. Lokacin da aka bujiro da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhudu yana da shekara 14. Manzon Allah ya ce ba za a je da shi ba, amma ko da shekara ta kewayo aka je yakin Khandaq yana da shekara 15, sai manzon Allah ya bar shi aka tai da shi. Wannan ɗaya daga cikin karatun da ke cikin haka cewa shekara 15 kaiwa balaga ne, duk mace ko namiji wanda ya kai shekara 15 babu kwankwanto cewa balagagge ne da shi da uban shi duk ɗaya a wajen rubuta lada da zinubi. Saboda haka Abdullahi dan Umar yardan Allah ta tabbata a gare shi a bangaren shekaru yaro, amma a bangaren ilimi da addini yana cikin manya wanda suke da ilimi, suke da fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mai shaidu cewa mutumin kirki ne shi. Saboda haka Abdullahi dan Umar yana cikin waɗanda Allah ya ba su dimbin karatu masu fahimta, kuma ga kokarin kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka san Abdullahi dan Umar da shi. Shi yasa ma malaman fiqh suke sifanta shi da tashaddudi, sai su dora cewa wato tashaddudati ne na Abdullahi dan Umar, suna sifanta shi da cewa mutum ne mai tsanani saboda shi ba ya wasa. In dai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance ya tabbata da gare shi, to shikenan ba ya sauraron wani zance. In aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu, shikenan ya samu babban abun koyi, ba ya tsaya kallon wani. Shi yasa Abdullahi dan Umar aka ce saboda tsananin koyin shi da manzon Allah da biyar sunnan shi sau da kafa, baya wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ran manzon Allah ya taba wucewa wata hanya, sai zama akwai wani icce da ya gilmo kasa, manzon Allah sai ya duka saboda kar iccen ya dokare shi. To aka ce Abdullahi dan Umar har ya bar duniya, duk in ya zo nan sai ya duka har bayan an sare iccen da jimawa. Har mutane suna mamaki suna tambaye shi cewa me yasa kake haka, yana cewa ai annabi na gaya ni. Aka ce mai yiwu ai icce ke da kai a wajen lokacin, sai ya ce ba dai yayi ba, shi ko kogo ba, duk in ya zo wajen sai ya duka shi ma, sannan ya wuce a nan wurin. Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yana cikin sahabbai waɗanda suka yawaita rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya rawaito kusan hadisi 2630. Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi shine dan Umar ibn al-Khattab, kuma Umar baban shi sananne ne. Dan haka Allah ta'ala ya karbi ran shi a shekara ta 73 ga hijira a Makka. shi ya rawaito wannan hadisin yarda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza kana alma'u qullatayn idan ruwa ya kasance tulu biyu ko randa biyu ko tanobi duka mutane suna fari amma alqulla asalin shi wato qullatayn wannan musanna ne na alqulla alqulla shine randa wanda ake yi da laka da fafa ko tulu shi ma ana yake mai alqulla amma anan kenan randa ake nufi idan ruwa ya kai randa biyu lam yahmil alkhabatha to baya daukar datti alkhabatha anan wurin shine datti da najasa shi yasa wacce riwaya a wani lafazi yazo da cewa lam yanjus ko kaga wannan lafazin lan lam yanjus shi yana ƙara fassara ma ma'anar abinda ake nufi da alkhabatha kenan ka kace ma menene alkhabatha sai kace annajasatu domin dalilin lafazin da yace lam yanjus fassara abinda ake nufi ne da alkhabar daka idan ruwa yawan ruwa ya kai randa biyu to shikenan baya daukar datti to kaga wannan hadisin sabanin hadisin da ya wata shi hadisin da ya gabata ya bamu wata babbar ka'ida guda ko shine cewa duk lokacin da muke son mu gano wannan ruwan yana da inganci a wajen tahara a musulunci ko baya da inganci to zamu kalli ɗaya daga cikin sifofin shi ne guda uku ko kalan shi ko ɗanɗanan shi ko kuma ƙamshin shi idan ya canza shi kenan zamu yi mai hukunci da cewa baya da tsarki amma shi kuma wannan hadisin yanzu yana mamu zance akan wato ka'ida ta cewa ana amfani da yawan ruwa da kuma karancin ruwa a wajen gano ruwan da ya kamata a mahukunci da najasa ko kuma wanda bai kamata ba sai ya wannan hadisin ya karantar da mu cewa idan ruwa yana da yawa yawan da ya kai randa biyu to baya daukan najasa saboda ya zamo mai yawa koda najasa ta hada cikin shi ɗan kadan bata tasiri me yasa bata tasiri domin wato bin shi take sai ta buruwan shi kenan ta narke kwata-kwata ba a ganin duriyarta ko alamominta saboda haka sai zama kenan yana nan matsayin shi na ruwa saboda yawan shi ya kai kenan wannan hadisin muka kalla zamu ga yana da mantuq da mafhum abinda malamai suke faɗi kenan mantuq na hadisin shine idan yawan ruwa ya kai wannan adadin baya daukar najasa in najasa ta fada cikin shi bata mai tasiri sannan mafhumu na hadisin shine idan ruwa bai kai wannan yawan ba to najasa ɗan kadan ma tana tasiri a cikin shi sai zama bai halatta ba a yi amfani da shi kenan nan shine mafhumu na hadisi to sannan wannan hadisin na al-qullatayn akwai maganganu guda biyu na malamai bangaren sabanin da suke da shi kenan akwai maganganu guda biyu shin ruwa idan dan kadan ne mutlaka kawai yana daukan najasa idan najasa ta fada cikin shi dan kadan ko ta yi tasiri ko bata yi tasiri ba ko ta canza shi ko bata canza shi ba idan dai dan kadan ne kuma najasa kadan ta fada kawai za ta mai tasiri ko sai in ya canza sannan ruwa idan mai yawa najasa ta fada ciki ko da najasa tana da yawa wato shikenan kawai yana nan za a yi amfani da shi to akwai maganganu guda biyu shahararru na malamai magana na farko shine malaman da suka ce abinda kawai za a kalla shine canzawar ruwa mai yawa idan najasa mai yawa ta shiga cikin shi ta canza shi kawai ya zamo mai najasa ruwa dan kadan idan najasa kadan ta shiga cikin shi aka gano ba ta yi tasiri ba ta canza shi to wannan ruwan yana da tsarki wannan shine mazhaba na malikiya shine maganar imam malik shine mazhaba na zahiriya wanda suka zaba akan cewa kawai ruwa in dai ya canza wato da abu mai najasa to za a mai hukuncin najasa in kawai bai canza ba ko mai yawa ne ko dan kadan kaga waɗannan a mazhaban su sun yi watsi da wannan hadisin ko ba su yi watsi da shi ba sun yi watsi da shi domin sa suka yi watsi da shi suka ce don ga hadisin nan da ifi ne kawai ba aiki da shi suka ce yana da matsala ta huskoki guda biyu yana da matsala ta matanin shi yana da matsala ta isnadin shi ta isnadi suka ce akwai ibtirabi saboda sun bincika sun samu hadisin mutsaribi ne ta bangaren matan kuma suka ce domin riwayoyi sun zo wanda ba a iyakan cewa wata riwaya ta zo ta ce idza kana alma'u qullatayn wata riwaya ta ce idza kana alma'u qullatan wata riwaya ta ce idza kana alma'u thalatha qilal wata riwaya ta ce idza kana alma'u arba'ina qilal ya ce dan haka abin yayi yawa kai mutsaribi ne ayi watsi da shi wata riwaya ta ce in ruwa ya zama randa guda wani ya ce randa biyu wata riwaya ta ce randa uku wata riwaya ta ce randa arba'in suka ce to da wani za a yi aiki dan haka suka yi watsi da wannan hadisin suka ce kawai hukuncin ruwa idan najasa ta fada cikin ruwa kadan kuma ita ma najasa kadan kai tasiri cikin ruwa ta canza shi kawai wannan ruwan ya zama najasa idan kuma ruwa mai yawa ne najasa mai yawa ta shiga yanda kai tasiri har ta canza shi kawai ya zama najasa in bata canza ba kuma ruwan yana da tsarki wannan shine suka yi ruko da shi kenan sun yi watsi da wannan hadisin kawai sun koma asali ga wancan wato hadisin na wanda ya gabata na cewa ana kallon sifofin ruwa ne guda uku ko to sai kauli na biyu sune wanda suka yi ruko da wannan hadisin kenan kauli na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala da wata riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda suke cewa a kawai wannan hadisin shine ma'auni ruwa idan yana da yawa idan ruwa yana da yawa najasa ta shiga cikin shi bata tasiri kuma yawan ruwan shine za a auna daga kullatai idan kuma ruwa kadan ne najasa koda ɗan kadan ce ta shiga ciki koda bata canza shi ba kai wannan ruwan ya tashi daga aiki kace domin wannan hadisin haka ya nuna kuma za a yi aiki da shi za a riki to sai suka bada amsa ga maganar wayannan suka ce cewa hadisi da ifi ne wanda basu sallama ba cewa riwayoyi sun zo daban-daban wata riwaya ta ce kullu wata ta ce kullatain wata ta ce salasa qalal wata ta ce arba'ina suka ce wannan baya sa a hadisin hukunci da rauni domin saboda riwaya wadda Bukhari da Muslim suka ittifaki akan ta riwaya kullataini to tunda riwaya kullataini ita ce tafi inganci kuma manya-manyan malumma wato waɗannan guda uku sun yi hukunci cewa hadisin nan ingantacce ne to mi za a tsayawa kuma kallo kace dan haka tunda waɗannan an yarda da su a cikin ilimin hadisi malaman hadisi ne sun yi karatun hadisin sun gano ingantacce ne saboda ka ingantacce ne cewa mutsalibi ne kuma wannan babu hujja ma'ana suka masa martani akan hujjar da suka buga wajen raunin hadisin suka ce dan haka su suna nan daram akan aiki da wannan hadisi to idan muka kalli hadisin dai zamu ga cewa akwai karatuttuka a ciki wannan kanun mu je ga bayanin karatukan da ke ciki ita kullun nan ya wannan ma'auni ne tunda waɗancan da suka yi aiki da hadisin sun ce domin hadisin ma kuma in aka kalle shi da kyau sai a ga bai bada ma'auni ba mai iyakancewa cewa ya randaji yace ya za a gano randaji wannan ma'auni ne yace randai ta sha bambam wata randai kirkeke ya ci wata kuma karama ce to da wata za a auna to sai su kuma wancan da suka yi aiki da hadisin suka masa martani suka ce ai riwaya ingantatta ta zo ta ce kullataini min qilali hajar dan haka kenan da randuna na hajar shi kuma hajar sunan wani gari ne kusa ga Madina garin wasu maguzawa wanda su sun shahara su suke yin randuna da tuluna dan haka sai hadisi yazo yace kullataini min qilali hajar kenan ya iyakance ko daga cikin randuna hajar su kuma randunan su an san su wato sanannu ne dan haka kenan za a auna da su sai malamai suka auna suka ce to in dai randuna ne na hajar randa biyu ita ke daidai da litir 307 da haka sai suka ce wannan shine ma'auni duk ruwan da yawan shi ya kai litir 307 to wannan ruwan ya zamo mai yawa da haka wannan shine ma'aunin gano ruwa mai yawa da mara rau da mara yawa za a gano ruwa mai yawa ne idan ya kai litir 307 za a mai hukunci da cewa mai yawa ne mai sa bata tasiri ciki wanda kuma bai kai wannan adadin ba to wannan ruwan ba mai yawa bane za a mai hukunci da najasa idan najasa ɗan kadan ta fada a cikin shi za ta yi tasiri a ciki da haka kenan wannan hadisi akwai karatuttuka a cikin shi da haka ce akhrajahu al-arba'a al-arba'atu ya gabata an ce idan yace akhrajahu al-arba'a yana nihin wato banda uku ko na farko banda Ahmad da Bukhari da Muslim kenan ashabu sunan al-arba'a ko sune al-arba'a dan haka kenan Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i da Abu Dawud sun fitar da wannan hadisin a cikin sunan nasu gaba daya wa sahahahu Ibn Khuzaimah sannan Ibn Khuzaimah ya inganta shi Ibn Khuzaimah kuma wannan babban malami ne wato yana cikin manya-manyan malamai na hadisi dan haka yayi hukunci da cewa wannan hadisin ingantacce ne Ibn Khuzaimah shi ake cewa Imamul A'imma sannan haka ma Al-Hakim shi ma Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim wanda ake mai lakabi da Ibn al-Bay shi ma yayi hukunci da cewa wannan hadisin ingantacce ne dan haka kenan hadisin ya hau tudun nasira Ibn Hibban kuma shine Abu Hatim Muhammad ibn al-Hibban al-Busti wanda yake da sahih ibn Hibban shahararre waɗannan manya-manyan malumman guda uku sun yi hukunci cewa hadisin nan ingantacce ne. Yin hukunci da suka yi cewa hadisin ingantacce ne, ciki akwai mayar da martani ga waɗanda su kuma suka raunana hadisin kenan. Daga cikin karatukan da zamu ɗiba cikin hadisin nan, na farko zamu gano cewa wato ma'aunin da ake gano ruwa yana najasa ko bai najasa idan najasa ta fada a cikin shi. Idan najasa ta fada a cikin ruwa shine idan ya kai kullatai, wannan shine babban ma'auni. Kenan ruwa yana iya zama mai najasa idan bai kai ba ga kullatai. Kullatai ne kuma shine aka kiyasta da litir guda 307. To in bai kai haka ba, najasa ta shiga cikin shi, kawai wannan ruwan mai najasa ne, ba a yin amfani da shi, ba a alwala da shi, ba a wankan janaba da shi, duk abin da ya shafi ibada ba za a yi ba da shi. Na biyu, yana nuna mana cewa an samu ruwa haddi, an samu ruwa iyaka. Iyakan kuma yana farawa iyaka na yawa, kenan iyakan yana fara daga kullatai ne. Na uku, wannan hadisi yana karantar da mu cewa wato duk ruwan da bai kai kullatai ne ba, to wannan ruwan kawai najasa tana tasiri ciki, ko ta canza sifofin shi uku ko bata canza ba, kawai tana tasiri. Dan haka ruwa dan kadan idan najasa ya kadan ta fada ciki ko bata canza komi ba, to kawai wannan ruwan ya tashi daga aiki, ba za a yi amfani da shi ba. Na hudu, wannan hadisin yana karantar da mu cewa iyakance yawan ruwa da karamcin ruwa ba da molanka ake yi ba, a shari'ar musulunci ita ce ke ba da ma'auni, da haka ita take iyakance ruwa mai yawa da ruwa dan kadan. Karatu na biyar, hadisin nan yana karantar da mu cewa wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna komawa ga manzon Allah a duk lokacin da wani abu yayi masa rikici na shari'a, domin hadisin yana da dalili. Malamai sun ce dalilin hadisin shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka manzon Allah tambaya cewa ya ma'aikin Allah, yaya zamu game da gulabai waɗanda suke wato wajen gari, wanda dabbobi da namun daji suna zuwa su sha ruwa ciki? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath, zai mana kamar ka'ida ya bada ko sun yi tambaya bisa kan ruwa wanda yake kamar gulbi ko korama, dabbobi za su zo su sha, namun daji za su zo, to ya za a yi kenan da wannan ruwa, a iya amfani da shi? Sai manzon Allah ya ba su wannan amsa. Kenan wannan ciki akwai nuna cewa ya dace duk wanda ya samu rikici cikin addini ya koma gawa, ya koma ga malamai. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Karatu na shidda, cikin wannan akwai karantar da mu cewa ruwa, wato ruwa dole sai in yana da inganci, sai in yana da tsarki, sannan ake amfani da shi a musulunci. Matukar yana da nasa ba za a yi amfani da shi ba, don inda babu buƙatar tantance mai tsarki da mara tsarki, da sahabbai ba za su ba kansu wahala ba wajen zuwa su yi tambaya, kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dora su ba akan wannan tsari. Don haka wannan hadisi wato daga cikin darussan da ya karantar da mu, kuma ya gabata cewa sabanin da ke da kwai ɓangaren malamai a cikin shi. مجيغا حديثي نغبو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. حديثي دغا أبو هريرة يبدا الله تبطى أغريش يتي منزان الله إرادة أمين شان الله ستبطى أغريش يتي كتت ديانكو ييوانكا أتكر رواوان ديكي جركي دين 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 وهو جنب الحالي ينام جنب أخرجه مسلم مسلم يفتردش. وللبخاري واتو رواية بخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري kar dayanku ya saki yayi bawali a cikin ruwan da yake girke wanda baya gudana, thumma yaghtasilu fihi, sannan yayi wanka a cikin shi. Wali muslim, alafazin muslim minhu, sannan yayi wanka daga gare shi. Wali abi dauda, a wajen abu dauda, wala yaghtasilu fihi min aljanaba, kuma zai yi wankan janaba ba a cikin shi. Wannan hadisin abu huraira yardan Allah ta tabbata a gare shi. Shi ma hadisin yana yi mana bayani ne bisa kan wato abin da ke sanya ma ruwa najasa, kamar babin shi wanda yake magana yana kusa ga wannan wanda ya gabata, na cewa shi ruwa idan dan kadan ne najasa ta shiga a cikin shi, yana canza ko ba zai canza ba. Da haka wannan shine abin da hadisi yake tattauna akan shi, kamar wancan ne da ya gabace shi. Abu Huraira ne ya rawaito hadisin, kuma bayani bisa kan waye Abu Huraira ya riga ya gabata, yadda Allah tabbata a gare shi. la yaghtasil ahadukum la yaghtasil wannan lamun ita ce malaman nahwu suke ce ma lamun nahaygo nahiya ce wanda take yin jazama akan abin da ya biyo bayan ta na fi'ili mudari ce sa kaga ta yi mashi jazama ko to kuma idan ta zo yana nunin hani hani shi kuma shine neman ka kame game da abin da aka hana ka daga gare shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani idan hani yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye ana daukar shi matsayin haramu sai in wani dalili yazo ya nuna cewa ba haramun bane ba makaruhi ne amma asali shine annahyu littahrim to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani yayi la yaghtasil ahadukum kar dayanku yayi wanka fil ma'id da'imi alma'id da'imi shine alma'ir rakidi ruwan da yake girke dawwame a waje guda wa huwa junubun kuma alhali yana mai janaba kalmar junubun ana karantawa da damma ga nunun junubun wa huwa junubun alhali yana mai janaba kalmar aljunub a larabci asalinta tana nuni ne akan albu'd nisa ana cewa rajulun junubun idan mutun yana da janaba ko ko kuma in mace ce a ce imra'atun junubun to wannan lafazin na junub ana amfani da shi ga mace ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mutum biyu ana amfani da shi ga jama'a da yawa a ce jama'atun junubun mutum guda a ce rajulun junubun mace imra'atun junubun ko junubatun za a cewa da haka za a ce imra'atun junubun rajulun junubun jama'atun junubun qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu haka an yi amfani da shi a wajen jama'a ko ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabus salata kar ku kusanci sallah kar ku kusanto masallaci wa antum sukara alhali kuna maye kuna magagi na kun sha giya ko kwaya hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗi wala junuban kuma haka ma mai janaba kar ya karato masallaci illa abiri sabilin sai dai waɗanda za su ketare hanya kaga nan da aka ce wala junuban jama'a ake nihi ko ko masu janaba illa abiri sabilin sai dai waɗanda za su ketare hanya za su ketare kamar masallacin ya zama masa kamar hanya ne za su shiga su wuce kaga ayat ta nuna haramun ne mai janaba ya zauna cikin masallaci ko haramun ne mai janaba ya zo cikin masallaci ya tsaya ko kuma ya zauna ciki amma ya halatta ya wuce cikin masallaci to junub shine wanda janaba ta kama shi ita kuma janaba aljanabatu abinda ake nihi da ita shine hutawar ruwa tare da tunkudar juna kenan duk wanda ruwan maniyin shi ya fito to shikenan janaba ta kama shi naka janaba ba wata kura bace mai kamawa hukunci ne ake maka kawai kai mai janaba ne sanadiyar hutawar ruwa me yasa duk wanda ruwan shi ya fito ake ce mai mai janaba domin saboda sun nisanto wajen da suke ai kalmai asalinta aljunubu albu'd nisa saboda ruwan yayo nisa daga asalin inda yake saboda haka sai ya zama mai janaba ne shi shi yasa alqur'ani ya amfani da kalmai da ma'ananta na lugha ko fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kar dayan ku ya saki yayi wanka a cikin ruwan da yake girke waje guda alhali yana mai janaba akhraja muslim wannan ya nuna kenan idan ruwan ba girke yake ba waje guda ya halatta mutun yayi ko domin hadisin ya ce ruwan da yake girke kenan ruwan da yake gudana ba girke yake ba ya halatta kai wankan janaba cikin babulai wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lafazin bukhari shi kuma yace la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi kar dayan ku ya saki yayi bawali a cikin ruwan da yake girke allazi la yajri wanda ba gudana wannan lafazin na allazi la yajri sharhi ne akan ma'anar da'im go allazi la yajri wanda baya gudana thumma yaghtasilu fihi sannan yayi wanka a cikin shi kaga shi kuma wannan lafazin na bukhari ya karantar da mu an haramta wa mutun yayi bawali wancan shi yana zancan wankan janaba ko wannan kuma yana zancan bawali an haramta wa mutun yayi bawali cikin ruwan da yake girke waje guda wanda baya gudana sannan kuma ya shiga yayi wanka ciki
kenan ko dai yayi bawali ciki haramun ne shi kadai ko kuma ya shiga yawan kan janaba ciki haramun ne ko kuma ya gama biyun haramun ne yace to bari ya shiga yawan ka daga nan tsilala bawali wali muslim shi kuma wannan lafazin na muslimu minhu daga gare shi shi kuma fa'idar dake da kai ciki kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa mutum yayi bawali cikin ruwa sannan kuma ya ibe wannan ruwan ya ji yayi wanka da shi shine minhu aka ce minhu kenan yanzu ba cikin sa zai shiga yayi wanka ba ko a sai ya iba cikin wani kwano ko wani so ko makamantan sa sai ya iba ciki sai ya je wani wuri dabara yayi wanka zaka ce an haramta mu mutum yayi haka shine ma'anar minhu shi kuma wannan lafazin na Abi Daud wala yaqtasil fihi min aljanaba kadi yayi wankan janaba cikin shi to idan ka tattara dukkanin lafazan wato sai su baka karatu mai muhimmanci na farko hadisin ya karantar da mu cewa haramun ne yin wankan janaba a cikin ruwan da yake girke wanda baya gudana haramun ne an hana bi halatta ba musulmi yayi haka to amma abin da ke zahiri shine cewa dalilin haramcin me yasa aka haramta domin saboda ruwan da yake girke waje guda bai da yawa yawanci to amma in girke yake waje guda kuma ruwan yana da yawa ruwan ƙorama ne ko ne gulbi ne yana da tarin yawa amma girke yake waje guda ya halatta ka shiga kai dan haka malamai suka ce illar hane ita ce saboda karamcin shi kenan har yanzu yana hadewa da wancan na sama ku saboda dan kadan ne to tun in mai yawa ne malamai sun ce ya halatta kai wanka ciki sannan haka idan mai gudana ne to ya halatta kai domin gudanar da yake yana tafiyar da datti karatu na biyu cikin hadisin akwai karantar da mu cewa wato idan ruwa mai yawa ne ko mai gudana ne babu matsala karatu na uku cikin hadisin akwai karantar da mu cewa bai halatta ba mutum ya zo ya bata wa mutane abubuwan amfanin su gaba daya duk abinda aka ce abin amfanin mutane ne to kai kadai ka zo ka bata shi kuskure domin yasa aka hana nan ka yi wankan ka tsumbula ciki ka yi wankan janaba me yasa aka hana domin saboda idan ka shiga kai wankan janaba wannan ruwan yanzu ka bata shi bai halatta gare ka ba kai amfani da shi kai alwala ko ka kara yin wani wanka kuma bai halatta ba ga wani yayi amfani da shi ka bata shi ko kenan duk abin amfani na jama'a to haramun ne kai kadai tallin tilka zo ka bata kun sauka mutane marasa kai wanda an mutane da yawa suke amfana da ba amma shi kadai sai zai bata wani in yazo famfo ya sha ruwa ya ga ya ji dadi kai sai ta kama kan famfo ta gilgida wa sai ya ga ya cire ta shi kawai shi haka aka halicce shi da banna cikin jinin shi kamar ba yahudi ka sanu mai hikima yace abubuwa guda uku su wannan banna cikin halitta su take ko da ba yahudi da fara da bera yace dama su waɗannan asalin halittar su banna tare aka halicce su salatatun min tabiha fasadu alfa'ru wal yahudi wal jaradu waɗannan guda uku su banna cikin ɗabi'ar su take to wani shi ma irin su ne in ya zo ya ci abinci ya ji daɗi to sai ya zubar da sauran ya tafi shi in ya zo inuwa ya ji tana da sanyi to sai ya yi kashi sannan ya tafi shi duk abin da shi ya amfana da shi to yanzu wani sai ya ko da ya kuntata in ya zo amfani ko kuma ba ya ƙara amfanuwa da shi wannan kuma sai makarantu ko musamman makarantu na gwamnati ekwal can ne za ka ga ɓanna ta ganganci na mutum shi yake kayan hukuma in ya ɓanna ta su shike nan ya sha da ai sun yi hatsari ai da ka yi ɓanna ga kayan hukuma gwamnati ka je ka yi ɓanna a kayan gidanku domin aka ce wanga na hukuma ne waye hukuma sunan waye hukuma ha ba wani mutum bane ba duk yanda wani ya baka haushi yana mulki to wallahi ba shi bane hukuma domin yanzu nan ana sake shi a sashi a jenu shi kan zama ba hukuma yanzu nan da wani ya sake shi a sashi a jenu ko ya kawo mai bindiga ya amsa mulkin ko bai hukuma kenan kai kuma waccan falaka inda ka kwade jiya kenan tawace ce ka kwade kawai dan ya bata mai da ko ya ba daidai ba sai ka samu falaka ba sa hanya sai ka kashi wai ganin ka wai ka huce haushi ai nasu susuwa naku ne gaba daya ko yau aka haihu mutum in ka kashe wani abu yana da kaso ciki za ka ce kayan jama'a ne kai kadai ka zo ka bata su ko kuma ka ga mutum wai bai damu ba akan ya bata kwalta yanzu gwamnati ce ta zo ta yi kwalta a gyara
shi kadai kawai wata kila wuta ce zai ja sai yazo ya sa gatari ba ya tafaskara tafaskara ba abin da ya dame shi ya bata ta wanda zai zo ya fadi ko ya yare ko ya mutu oho shi dai ba ya ja wuta ba ya ja wuta kuma ya bar wuta to bata abin da jama'a da yawa suke amfani da shi wannan kuskure wannan hadisin yana cikin abin da ya nuna muna karatu na hudu a cikin hadisin nan akwai wato karantar da mu cewa an haramtawa musulmi yayi hitsari shi kadai a cikin ruwa wanda yake girke waje guda ba ya gudana karatu na biyar an haramtawa musulmi ya shiga ciki yayi wankan janaba amma idan ya kwalfa ya je gehe babu matsala karatu na shida an haramtawa musulmi hada biyun gaba daya ko yayi hitsari kuma yayi wankan gaba daya dan ka wani ya ce in aka ware ba matsala ko in aka hada duka haramun ne karatu na bakwai cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa an haramta wato hitsari cikin ruwa ba wai ana nihin baka zo kai tsaye kai in kai cikin wani kwano ka zo ka bungula kai daidai kasan haka wasu suka fahimta ko malaman zahiriya cewa suka yi ya halatta kai cikin kwalba sai ka zuba amma ciki ne bai halatta kai ba dan Allah ka diba wannan fiqihu yasa yana cikin abinda aka dora masa dariya aka gano wotarsu da kuma jumudin su akan jahili zahiriya yayi yawa malamai sun yi masa raddi sai ta kawo masa hari akan wannan sun maida su ababan dariya manzon Allah ya ce kar kai bawali kar ɗayan ku yi bawali cikin ruwan da yake girke waje guda baya gudana sai suka ce an hana kai bawali cikin shi amma an kai cikin wani kwano ka zo ka zuba ba lai to abinda ake nema mai illa alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman illar da tasa aka haramta shine dan ka abata shi ka haramta ma kanka amfani da shi ka haramta ma wani to in kai cikin kwano ka zo ka zuba har yanzu dai ana nan sabatta juya ta ne kai dan haka bai halatta ba mutun yayi hutsari cikin wani abu daban ya zo ya zuba ciki hakan bai halatta ba shi ma kenan mutun ba zai riko da wancan ra'ayin na zahiriya ba ya zamo mabannaci karatu na takwas cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa duk ruwan da aka yi amfani da shi wajen wanka domin dauke babban hadasi kamar janaba ko karaman hadasi kamar bawali to bai halatta ba kuma wani ya zo biyo baya shi ma ya amfani da shi ana yanzu in mutum ya ɗibi ruwa a baho sai shiga cikin baho ya yi wankan janaba in raga kai ba za ka zo ka yi amfani da shi ba ko saboda ya riga ya shiga ciki ya bata shi to in kan mutum ya ɗibi ruwa a cikin wani kwano sai je ya tsumbula al'auran shi ciki ya ba wanke ya wanke sai ya kawo ruwan ya aje kai ma sai ka je ka dauka kuma kai ma ka je ka tsumbula aga babu wannan zancan duk ruwan da wani ya amfani da shi wajen dauke hadasi karami ko hadasi babba to baya halatta wani ya biyo baya shi ma ya amfani da wannan ruwan karatu na tara مباركة راتونة ترى وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا أخرجه أبو الدرداء والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب سنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة وأرجو عند جوان متن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وندا يا زونات أرد النبي إراد أمن شاء الله ستبت أجريش to wannan hadisin yana daga cikin dalilin da yasa wasu suka ce hadisin da'ifi ne saboda akwai ibham ko a ibham ne amma ibham ma fi hirawin lam yusam haka mai baiquniya yace ko mu ibham ya hadisi shine hadisin da ke da kai wani marawaci da ba ambaci sunan shi ba da an kawo isnadi aka ce daga wani mutum to wannan hadisin wajen malamai suna ce mashi mi mu ibham me mu ibham wanda ba a sani ba yana hadisin wannan ba a san shi ba gaskiya saboda an ga wani mutum wanda ba a san ko waye ba mutumin kware ne ko mutumin banza ne ba a sani ba to amma malaman hadisi kuma sun ce al-ibham fi ayni sahabi la yadur idan Ibrahim ya zamo akan sahabi da karan kanshi wannan baya cutarwa akan sauran marawaita ne yake cutarwa amma bisa kan sahabi indai ya tabbata sahabi ne ko ba a san kowaye ba to kawai zance ya kare saboda mi li anna sahabata kulluhum udulun domin sahabbai gaba dayan su adallai Allah ya masa shaidu was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhu Allah ya yadda da su misa kai ba kai yadda da su dole kai yadda da su kai ma in dai mutumin kirki ne kai domin Allah ya ce ya yadda da su idan tunda Allah ya yadda da su za a karbi zance daga bakin su dan haka nan tunda aka ce wa ar-rajulin an karbo daga wani mutum sahiban nabi sallam wanda sahabin annabi ne ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance ya kare babu bincike kuma waye laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbai na yace na rantsa da wanda rana yake ga hannun shi da dayan ku zai ciyar da dinar yadda yake girman dukin hudu ba zai kai rabin mudin dayan su ba haka nan sahabbai gaba dayan su adallai wannan haka yake wajen malaman hadisi dan haka wannan sukar hadisin ta wannan bangaren a ya tsira qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taghtasila almar'atu bi fadli arrajul manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hani game da mace ta yi wanka da kingin ruwan namiji an takata silal mar'atu bi fadlur rajul fadlur rajul shine ragowar ruwan da yayi amfani da shi wajen wankan janaba ko wajen wani abu na tsarki awir rajul bi fadlil mar'a ko kuma namiji yayi amfani da kingin ruwan mace wanda tayi wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki wal yaghtarifa jami'an kuma su dora kwalfa tare ma'ana su yi tare manzo Allah ya yadda su dora yi tare ko mace da namiji su yi tare ba matsala amma dai yayi da ragowar ruwan daya manzo Allah ya hana kenan wannan hadisin kaga cikin shi akwai karantar da mu cewa haramun ne namiji yayi wanka da kingin ruwan mace wanda ta raga bayan ta yi wankan janaba ko kuma mace ta yi alwala ta raga ragowar ruwa ka zo kai kai alwala da shi wannan hadisin ya ce haramun kai kai da ragowar nata ko ita ta yi da ragowar naka amma hadisin kuma cikin shi akwai nuna halaccin mata da miji suna iya su yi wanka tare dan wala ka tare fa jami'an annan mata da miji ake zance ko mata da miji ko kuma wato namiji da shi da wata makusanciyar shi babu laihin idan sun yi alwala a kwano guda ba haramun bane a zubo ruwa a kwano guda kai alwala da kai da uwarka babu laihi ciki ko wata makusanciyar ka wannan babu laihi yayi daidai wal yaghtarifa jami'an to kaga wannan hadisi aka ce akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i Abu Dawud ne ya fitar da shi da Nasa'i Abu Dawud sananne ne sunan shi Sulaiman wa Nasa'i da Nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisin zancen shi ya gabata isnaduhu sahihun kuma yace isnadin wannan hadisin ingantacce ne wane ne yace isnadin shi ingantacce ne Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wanda yana cikin shahararrun malaman hadisi to cewa hadisin isnadin shi ingantacce ne yana mayar da martani akan Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala ya ce wannan hadisin da'ifi ne isnadin shi da'ifi ne kaga kenan da Ibn Hajar ya ce wa isnaduhu sahihun yana sane da magana Ibn Hazm amma dan ya maida mai martani ne ya faɗi haka to shi Ibn Hazm ya kai shi rawanin hadisin malamai suka ce Ibn Hazm ya raunana hadisin yace dalilin raunana shi shine domin cikin shi akwai wani marawaici wanda ake ce ma wato Dawudul Audi to shi kuma Dawudul Audi da'ifi ne inda aka ganshi cikin isnadi shikenan hadisin ya tashi daga to dalilin ya gane shi ne sai ya hukuncin cewa hadisin da'ifi ne to su kuma malaman hadisi suka yi mashi martani suka ce wannan hadisin sahihi ne Ibn Hazm yayi wahami domin mutumin da ake ce ma Dawudul Audi mutum biyu ne akwai Dawudu Ibn Abdullahi Al-Audi shi wannan amintacce ne wajen malaman hadisi
akwai Dawudu ibn Yazid al-Audi, shi wannan shine da ifin shine aka gani cikin hadisi ake mai hukunci da rauni. To aka ce Dawudul Audi, ashe akwai buƙatar ka ƙara bincikawa ka ji wannan ne cikin bin, tunda mutum bi ake ce ma Dawudul Audi go, akwai Dawudu ibn Abdullah al-Audi, akwai Dawudu ibn Yazid al-Audi. To shi wannan hadisin wanda ya rawaice shi Dawudu ne ibn Abdullah al-Audi, shi kuma amintacce ne wajen malaman hadisi. To sai Ibn Hazm ya dauka wancan dayan ne, sai yace da ibi ne, sai malaman hadisi suka mai dariya suka ce ai wannan hadisi sahihi ne. Ibn Hazm bai gano ba, rahimahullahu ta'ala. Shi sa Ibn Hajar yace wa isnaduhu sahihun, domin ya tabbatar da martani akan Ibn Hazm da ya raunata hadisin. Wannan hadisin ya karantar da mu karatu uku. Karatu na farko ya nuna mana haramun ne namiji yayi wanka da kingirwan wa mace. Karatu na biyu, haramun ne mace ta yi wanka da kingirwan wa namiji. Karatu na uku, ya halatta mata da miji su yi wanka tare da kwano daya, suna kwalhowa tare. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kuma an karbo daga Ibn Abbas yadda Allah ta tabbata a gare su da wannan hadisin da wannan wanda zai biyo baya, duka maudu'in su guda. Dan haka sai an gama karatun su ne, sannan ake hudda hukunci guda daya. Wannan hadisin daga Ibn Abbas, shi kuma Ibn Abbas shine Abdullah dan Abbas. Da an ce Ibn Abbas kai tsaye, Abdullah ibn Abbas ake nihi sahabin nan shahararre sananne, wanda ake ce mahibrul umma ko habrul umma. Ana ce mahibrul habr, kuma ana ce mai habrul umma, ana ce mai tarjumanul Qur'an radiyallahu anhu, shine tafinta alqur'ani. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yayi mai addu'a, to ya zamo kwararre a wajen fasara alqur'ani, ya zamo fitacce a wajen fiqhu da zurhin fahimtar addinin musulunci. Saboda addu'ar albarka, addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kawo manzon Allah ruwan alwala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah ka bashi fahimta addini kuma ka sanar da shi fasara alqur'ani. Sai Abdullah ibn Abbas ya zamo wato tekune shi, kisa suke ce mashi bahar, tekune shi a wajen ilimi. Kuma ga Abdullah ibn Abbas, Allah ya mai doguwar rayuwa. Abdullah dan Mas'ud, kaga yana cikin manyan malamai a sahabbai ko, shi da kanshi yake nuna mamakin shi game da ilimin Abdullah dan Abbas. Kuma bayan mutuwa Abdullah ibn Mas'ud, sai da Abdullah dan Abbas ya kara shekara 30 da wani abu yana rayuwa a duniya. To shi kuma tun yana da rai yake mamaki, to me kake tunanin karuwa? Ka san kuma wanda yake da karatu ba kwance yake ba, kullum ƙara ci gaba yake, kullum ƙara. To shekara 30 da wani abu ya ƙara bayan rasuwa Abdullah dan Mas'ud, amma tun yana da rai yake mamakin karatun Abdullah dan Abbas. Kuma shi yana ɗaya daga cikin malamin da suke karantar da shi, yayi karatu wajen manya-manyan sahabbai, kuma yana cikin waɗanda suka ba ilimi muhimmanci, suka sadaukar da rayuwarsu wajen neman ilimi. Ya kasance in yaje wajen karatu ya tar da malamin yana cikin gida, to ba ya sallamo mashi ko ya sa a tado shi ko in yana kwana, sai dai shi ma ya kwanta nan wurin ya jira shi. In yaje gidan Ubayy ibn Ka'ab, yaji an ce Ubayy yana kwana, to shi ma sai ya gishin gida nan bakin kofar shi. Sai lokacin da ya halka ya taso, tarana aka ce Ubayy ya halka ya taso zai fita kai sai ya gane shi, sai ta sallallami. Abdullah dan Abbas ne nan kunce ta dace ce, haba kai da kake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ai kamata yayi ka sa ayo mana magana ko a daddabo ni in taso saboda girmanka. Yace a'a, ilimi yafi gaban a ce a daddaba mutum saboda ya bada shi. Shi yasa ya shahara da wata kaida, yana cewa zalaltu taliban fa azaztu matluban, yace na kaskantar da kaina lokacin da nake neman ilimi, shi yasa na zamo mai izza lokacin da ake nema gari. Lokacin nema yace na kaskantar da kaina, amma lokacin da ake nema gari ne to kuma bai yiwa in wulakantar da kaina. Yasa Abdullah ibn Abbas yake jin izza irin ta ilimi da ta malum. Wata rana an taba nada shi shugaba a wajen aikin hajji, yayi wata huduba ta ban mamaki, wanda suka je hudubai suka ce suratul nur ce ya dauko yana fassarawa, da ya dora tafsiri yana bayani
yazo da abun mamaki wanda malam wato malamai da masana kowa ya saki baki yana al'ajabi. Dai daga cikin almajiran da suka halarci wannan karatu yace wallahi da a ce gwarawan duniya za su zo su ji wannan karatun duka sai sun musulunci. Saboda yanda ya bayani Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare shi shine sahabin da aka ce idan ya zauna yana darasi da mawaka da malaman fiqhu da malaman hadisi da malaman tarihi da malaman Qur'ani ko ma wani bangare kake kula da shi to dole zaka zo ka dauki karatu domin shi ba bangare ɗaya bane duk fannin da ya shiga ci sai kai dibin nan kadai ne ya iya duk fannin da ya dauko sai kai dibin kamar dai nan kadai ne ya goge a cikin nan kadai ne ya iya to yana da karatu na ban mamaki yarda Allah tabbata a gare shi yana cikin yara cikin sahabbai amma a bangaren karatu kuma babba ne da mintin yana da shekarun shi yan kananu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi masa addu'a to kuma Umar ibn al-Khattab har ma lokacin halifancin Abubakar da Umar duka yaro domin shi Abdullahi dan Abbas ba a haife shi ba sai bayan hijira da shekara uku to kaka ga ai yaro ne sosai ko ko da mamun Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya shekarun shi ba su wuce bakwai ba ko zuwa takwas don haka yaro ne sosai amma wato yaro ne wanda yake da kai irin na manya yasa Umar ibn al-Khattab ya zabe shi cikin wanda yake halartowa da su majalisin shi kuma in za a shawara kawai sai yaje jawo shi sai ya zauna da shi cikin dattawa sai dattawa suka fara damuwa suka ce wani yasa yake shigowa da wannan yara wala na abna'u mithluhu kuma mu ma muna da daya kwatankwacin shi ci kullum sai a zo mu da wannan dan yaro a shi da Umar ya ji da kunnan shi wasu dattawa suna gunguni akan zuwan da yake kawai sai ya ga damar ya jarraba su ya nuna masa matsayin shi wata rana sai ya zo masa da tambaya bayan ya kawo shi ya zaunar da su yace me za ku cewa game da fadin Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas zuwa karshe sai dattawa suka kafa shari wani yace amma mu umarni ne mu gode ma Allah mu yi godiya gare shi mu kuma tsarkake shi idan taimakon shi yazo ya ba mu buci wasu suka faɗi wani kuma bai mace komai ba da suka ƙare bayanin su duka sai ya ce a kaza ta kuli ya ibn Abbas shin kai ma haka zaka faɗi ya kai ibn Abbas ibn Abbas sai ya ce la ya ce a'a ko kuma yaro ne mai ladabi da biyayya yana girmama bayya yanzu da wani ne dan karami aka shigo da shi cikin manya ji suna buga katanga sai ta gana ta dariya ko bai ce komai ba dai zai sha dariya ko ta dariya ba haka nan ba ne wani kuma sai ma ya zarbabe ya ce ina ba haka nan ba amma kaga shi ya ja bakin shi shiru yana jin su har sai da Umar ibn al-Khattab ya tambaye shi kai ma irin yanda suka faɗi zaka faɗi ibn Abbas kuma saboda ladabi sai ya ce a'a sai ya kyale sai da yace fa ma ta kulu to kai me zaka cewa sai ya ce ni abin da zani cewa anan ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi idza jaa an-nasrullahi wal fathu fathu makka yace idan taimakon Allah ya zo da fathu makka aka ba ku nasara kuka bude makka kuka yi nasara akan ta wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna ta shigowa addinin Allah gayya gayya jama'a jama'a da ana zawwa guda ɗaya guda biyu to yanzu za a dora zuwa kabila kabila ana shiga yace fa zalika alamatu ajalika to wannan alama ce ta ajalinka yazo don haka abinda ya dace tunda ajalinka yazo fa sabbih bihamdi rabbika ka yawaita tasbihi ta hada da godiya ga ubangijinka ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi wastaghfiruhu kuma kai ta roƙon gafaran shi innahu kana tawwaba ibn Abbas yayi wannan tafsiri sai Umar ya ce ni ma dai ban san wata fasara ba banda wannan shine wanda wata rana Umar ibn al-Khattab sai da ya bari Abdullahi dan Abbas yana zaune cikin sauran sahabbai dattawa sai ya zo da tambaya Umar dama yana masa haka sauda dan su gano ba hakan banza bane masu cewa su ma suna da daya kamar shi su gano ba kamar shi bane ba daya gare su shi kuma wanga daban ne da aka wata rana ya zo ya masa fatawa bisa kan Lailatul Qadr yace me za ku cewa ga wannan daren Lailatul Qadr wannan dare ne kowane sahabi manyan sahabbai masana aka yi ta kokari da sharhi ibn Abbas bai ce komai ba sai da Umar ya waiwayo shi ce kai ya zaka cewa yace ni abinda zan ce Lailatul Qadri tana nan cikin bakwai da ya rage ko bakwai da ya wuce bakwai da ya rage ko bakwai da ya wuce yace kamar ya ne bakwai da ya wuce ko bakwai da ya rage yace ana sauran kwana bakwai Ramadan ya kare nan ake tsara a samu Lailatul Qadri ko kuma ana wato 27 kenan bakwai da ya wuce ko bakwai da ya rage bakwai da ya wuce shine 27 ko kwana bakwai ya wuce kan 20 bakwai da ya rage kuma ana sauran kwana bakwai kenan daren 23 ko yace to wannan daren yana kafa tsammanin dai cikin biyan ne shine daren Lailatul Qadri Umar yace me dalilin ka akan zaben bakwai da ya wuce ko bakwai da ya rage yace dalili na domin naga Allah yana zaben ababe bakwai bakwai cikin tsarin shi yace na karanta Qur'ani naga Allah ya zabe bakwai da zai halitta samai ya halitta samai guda bakwai da zai halitta kasai ya halitta kasai guda bakwai kwanakai ya halitta kwana bakwai yace tawafi a Ka'aba ya zabe a mai kewaye bakwai yace Allah da ya wajen aikin haji jihar shedan da ake yace ayi da tsakuwa nawa bakwai yace suratul fatiha ita ce ta fi kowace sura girma cikin alqur'ani amma ayoyinta bakwai walaqad atainaka sab'an min al-matani yace dan adam Allah ya cika halittar shi cikin tsari bakwai walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ya karanta ayan nan ta cikin suratu al-mu'minun yace Allah ya sa abincin dan adam cikin tsari bakwai ya karanto su a wato ayoyi na suratu abasa ya fadi yace abincin dan adam ma wato halittar shi cikin tsari bakwai cin abincin shi cikin mataki guda bakwai Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yayi ta zanu abubuwa guda bakwai sai da kowa ya saki baki yana mamaki yana kallon shi karshe da ya kare Umar ibn al-Khattab yace wallahi banda wani ra'ayi sai ra'ayin wanga dan yaron dan haka Abdullahi ibn Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi wato sahabi ne wanda tarihin shi yana da tsayi sosai shine ya rawaita wannan hadisin anan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqtasil bi fadli maimuna yace lalle annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana wanka da kingin ruwan maimuna to maimuna ita kuma yar uwan mahaihiyar Abdullahi ce dan Abbas ko maimuna matar manzon Allah dai daga cikin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin kuma yar uwan mahaifiyar Abdullahi dan Abbas sai shawo lokaci ma Abdullahi dan Abbas yake zuwa ya kwana gida yake zuwa ya kwana wajen ta saboda kusancin da ke da kai tsakanin su to shine ya rawaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance ya tasilu yana yin wanka bi fadl maimuna to kaga kana kenan ba so guda ba ko yana yi a so guda ba domin sun ce wa kana ta atili dawabi lidawami galiban ko yawanci din kana ta zo tana nuna istimrariya yana wanka da kingin ruwan maimuna yadda Allah ta tabbata a gare ta akhrajahu muslim ya fitar da shi wannan hadisin ya nuna mi ya nuna halaccin yin wanka da kingin ruwan mace da haka karatun da ke cikin wannan hadisin ya karantar da mu cewa ya halatta namiji ya yi wanka da kingin ruwan mace wali ashabi sunan kuma wato riwaya ta ashabu sunan suwa ne ashabu sunan kenan sune ashabu sunan al-arba'a ko wanda yace akhrajahu al-arba'a sunna sa'i da ibn maja da abu dawud da tirmidhi iqtasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin wata daga cikin matayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tayi wanka a cikin wani daru jafna daru ko bahu za a ce wa ko shine jafna wato babban kwano ne wanda ake yi da icci aka ce alqas'atu to karamin kwano ne yana kasa ga jafna babban kwano to wannan watai da aka fadi ba a gai sunanta ba ya zo a cikin wasu riwayoyi cewa maimuna ce yarda Allah ta tabbata a gare ta kenan ita dai ce maimuna ko wannan nuna kenan wato wannan abin ya faru ba so dai ba tayi wanka a cikin wani babban kwano faja'a yaqtasilu minha hey manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo yana wanka daga wannan kenan daga ruwan wannan kwanan da tayi wanka ta gama kenan tayi wanka na janaba ko na haila ko kuma makamantan haka sai manzo Allah yazo yana wanka da ragowar ruwan fa qalat sai tace inni kuntu junuban ni na kasance mai janaba fa tana fadakar da manzo Allah cewa a lokacin da nayi wanka cikin wannan ruwan janaba gare ni kinan nan karara ta fito ta fadi cewa wankan da kai wankan janaba ne ko fa qala sai manzo Allah yace innal ma'a la yujnabu lalle ruwa ba a sa mai janaba la yujnabu ba a sa mai janaba to akwai riwaya innal ma'a la yajnibu ko la yajnubu innal ma'a la yajnubu innal ma'a la yajnibu innal ma'a la yujnabu
duk riwayoyin sun zo a haka innal ma'a la yajnubu
ya aka ce la yujnabu kenan mabnin ilmajhul ne wo ya aka ce kuma la yajnibu ne zamo daga janiba ne yajnibu kamar fariha yafrahu to aka ce kuma yajnubu sai zama babi ne na karuma yakrum a ce januba yajnubu dan haka innal ma'a la yajnubu ma'anan shi la tu'assiru fihi aljanaba lalle ruwa baya janaba ai janaba ba ta tasiri cikin ruwa bayiwa dan kana da janaba ka zo kai wanka cikin ruwa sai janaba ita ma ta yike ma ruwa shine manzo Allah ya ce ina ai shi ruwa baya janaba idan kai kina da janaba lokacin da kika yi wanka da ruwan shi baya janaba wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah to wannan hadisin me yake nunawa yana nuna kenan halaccin yin wanka da ragowar ruwan wankan mace na janaba dan haka in ka tattara wannan hadisin da wancan su uku ko to lokacin nan ne zaka hada su sai su baka hukunci duka dai su uku waɗannan hukuncen ne suka karantar da mu guda uku ko na farko haramcin namiji yayi wanka da kingin ruwan mace na biyu haramcin mace ta yi wanka da kingin ruwan namiji na uku halaccin su yi wanka tare na hudu halaccin namiji yayi wanka da ragowar ruwan mace shi ne sauran hadisan sakin ta da wancan zancen ki haka aka kalla hadisan sai a ga hadisan akwai cin karo tsakanin su shi yasa wani ma yace a kawai hadisan wani ya sha hawani aka ce dan haka kawai ana yi hadisan da suka ce ba a yi su ne aka share to shi kuma wannan zancen shahi hukunci wajen malamai ba kai tsaye ba ake karban shi akwai dalili daga cikin dalilan da suke sa ka iya hukunci cewa wani ya sha hawani sai in ka san tarihin hadisan ka san shi wannan hadisin yarsa aka ga shi kuma wancan don in ba a san tarihi ba babu mazancin shahi hukunci shi shahi hukunci kullum sai in ka san tarihi naka sannan kuma shi shahi hukunci ɗaya ne daga cikin matakai na tarjihi qawaidut tarjihi wajen malamai ba a zuwa akan shi sai in an rasa na farko idan aka samu hadisi sun ci karo da juna malamai suka ce ya za a yi da su na farko dai za a yi kokari a yi aiki da su gaba ɗaya a yi aljam'u ko in dai suna haduwa sai a haɗa tsakanin su in kuma aka ga ba su haduwa to lokacin sai a kalli rinjayarwa wani za a rinjayar da shi ko ta bangaren isnadi ko ta bangaren inganci sai a rinjayar da wani akalawi idan aka ga rinjayarwa ba ta yiwa duk karhin su guda ba su rinjayuwa su ma to sai a yi aya na wuri to nan wurin ne sai a yi zancen wani ya shahe wani in an san tarihi in ba san tarihi ba kuma babu wannan zancen in kuma an rasa sanin tarihi sai a yi yaya to hukunci dai na ƙarshe shi ne a tawakkufu a ce Allahu alam a yi gaba to shi yasa malamai suka yi magana bisa kan hukuncin ragowar ruwan da namiji ya yi wanka ko mace na farko babu saɓani ijma'i ne wajen malamai cewa ya halatta mata da miji su yi wankan janaba tare a kwano daya wannan babu saɓani cewa wannan ya halatta na biyu shine cewa babu saɓani akan cewa ya halatta namiji ya yi wanka da ragowar ruwan mace saboda hadisan nan da suka nuna na manzon Allah ya da ragowa to inda saɓani yake kadai shine mace ta yi wanka da ragowar ruwan wankan namiji nan ne ke da kwai sabani kaga ai shi babu dalili kararrako to waɗancan da ke da kwai dalili su sauran duka babu sabani zaka inda sabanin malamai yake shin ya halatta mace ta yi wanka da ragowar ruwan wankan namiji wanda ya wankan janaba to na akan maganganun malamai magana ta farko akwai malaman da suka ce ya halatta kai sai ya halatta me yasa suka ce ya halatta suka ce domin wancan hadisin da yace manzo Allah ya hana wannan za a dauke shi matsayin wato karahatut tanzihi ana hani ne kawai na tsarki ana nihin haka dai yahi karkai yahi amma in kai ba koyi to idan haka nan ne wanda suka je akan wannan ra'ayin sai suka ce mace ta yi wanka da ragowar ruwan wankan namiji makaruhi ne amma karahatut tanzihi ba zunubi amma dai an kyamance yin haka to kaga anan wasu suna iya zuwa su musu tambaya su ce to yanzu makaruhi ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makaruhi ne cha aba makaruhi manzo Allah ya ba yayi bayanin shari'a ne kawai to sai wasu malamai su kuma suka ce su ne malaman Hanabila su suka ce a mazhaban su shine wato bai halatta ba namiji yayi wanka da ragowar ruwan wankan mace idan maccen ta yi mi idan maccen ta ke banta da shi amma idan ta yi wanka ga hili inda ke da kai jama'a wai suka ce ya halatta a yi da ragowar anan ne in ta ke banta bai halatta ba in ta yi gaban sauran jama'a ya halatta to kamar yaya gaban jama'a kaga suka ce kamar in akwai mata a wurin kusa ba wai ta ke banta da ruwan bane ita kadai da sauran bayannan su wasu kuma sai suka ce to inda bai halatta ba shine idan ta yi wanka da ruwa inda ruwan yake wantsuwa ragowar ruwan yana zuba cikin kwanon da ta yi wanka ko to wannan ne bai halatta ba a zo a yi wanka da shi amma idan ta yi wanka babu wani ruwa da yake wantsuwa yana shiga cikin ruwan to wannan babu komi ya halatta idan aka sai suka dauki wancan hadisin da ya hana ana nihin an hana a yi wanka da ragowar ruwan da suke wantsuwa akwai wasu wanda suka shiga ciki amma in ba su shiga ba to babu matsala da haka malamai sun ba da amsa a kan shi a takaice dai duka kenan babu haramci ya halatta namiji ya yi wanka da ragowar ruwan mace ko mace ta yi wanka da ragowar ruwan namiji ko wanda ta yi alwala ta raga ko wanda ta yi wanka ta raga duka ya halatta wannan shine maganar da ya fi rinjayi kenan ba haramci ba Allahu ta'ala a'lam za mu tsaya akan wannan hadisin karatu na gaba sai mu tashi ba sukan hadisin Abu Huraira abinda muka karanta ne daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada karatu sai kuma Allah ta'ala ya karfafa mu inna mu jara wa alaikum assalam wa rahmatullah shikenan kawai ruwan baya da tsarki inda ka tabbatar da yawan sa domin saboda wannan hadisin da muka karanta mun cewa ruwa dan kadan najasa kadan tana mai tasiri ruwa kadan najasa kadan tana mai tasiri amma in ruwa mai yawa ne to najasa ba ta mai tasiri na'am bayan sallar la'asar ba a nafila ba a nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila bayan sallar la'asar yana cikin lokuta guda uku wanda ya hana a yi sallah a cikin su sai dai kafin sallar la'asar in mutum yana so yana iya yin sallar nafila wannan ya tabbata na'am